Da rashin dai akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin yanzu dai kowa ya san Najeriya tana fama da gurbataccen tattalin arziki a shirin mu tun daga yau har zuwa wani lokaci nan gaba zai dinga kawo muku muhawara da kwararru suka yi akan farfado da tattalin arzikin kasa da fatan muhawarar za ta zama wa gwamnatin kasar shimfida a kokarinta na farfado tattalin arzikin kasa bari yanzu na barku da wakilar mu Madina Dauda wadda ta jagoranci muhawarar
a yau ina tare da manyan baki kuma kwararru a harkan tattalin arziki maudu'in mu a yau zamu tattauna akan batun farfado da tattalin arzikin Najeriya ne shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da ya yi rantsuwar karban mulki yayi bayanin cewa dole ne ayi abubuwa uku a farfado da tattalin arzikin Najeriya domin a cewarsa babu kuɗi a Najeriya ya samu ma asusun Najeriya ba komai cikin ta kenan ta tsaice ba ma kuɗin da gwamnati za ta gudanar da ayyukanta batu na biyu ya ce zai yi maganar tsaro kuma in dai har ana da tsaro to lalle ko za a samu farfado da tattalin arzikin kasa sannan kuma abu na uku zai tabbatar da an samu wadatuwar wutar lantarki saboda koda masu kananan kasuwanci ne za su iya ayyukan su ta wannan bangaren ma ana iya farfado da tattalin arzikin Najeriya ina tare da Alhaji Yahaya Jalam Duka Jamisau kuma kwararre a harkar tattalin arziki Duka Jamisau ya taba zama babban jami'i a banki Alhaji Yusha'u Aliyu shi ma kwararre ne a fannin tattalin arziki ina iya cewa ma na kasashen duniya baki daya sai kuma Alhaji Khalid Ismail shi dai ya ce dan kasuwa ne shi amma kuma ya san yadda ake mu'amala na harkar kuɗi idan ana batun bunƙasar tattalin arziki da cigaba ita gwamnati daidaita al'amura take yi tare da tilasta bin ka'idoji amma ba wai ta shiga ciki a dama da ita dumu-dumu ba a wani ƙaulin kuma a ƙarƙashin mulkin demokradiyya ba kasafai ake samun gwamnati ta tsunduma cikin harkokin tattalin arziki ba alal misali a ce gwamnati ta yi saye da sayarwa ko kuma ta mallaki kamfanoni na kasuwanci irin su kamfanonin sufurin jiragen sama ko hotel ko asibitoci domin samun riba to idan har lalle gwamnati ba za ta yi irin waɗannan ba ta wani bangare ne za ta bine ta farfado da tattalin arzikinta bari in fara da tambayar wanda nace shine kwararre a fannin harkan kuɗi Duka Jamisau Alhaji Yahaya ko me zaka ce mana a game da wannan
wannan tambaya Madina da kika yi tambaya ce wanda kowa ya shafe shi kowa ya sani sai dai kuma wanda baya so ya bada gudumawar sa domin saboda wannan al'amari a sanin kowa ne mai da ake magana ake gadara da shi shine yake bamu revenue babban inda yake muke samun revenue bayan aza wasu guraren shi man da kansa na farko tukun inda ake siya mai yawan ya zamanto man an daina siya inda muke kokari mu ce amma mun sayar din farashin sa ya sauka yana bayan babu kudin ga inda zaka samu kudin shi ma an dan toshi to ya yi za a yi to tilas ne a nemo hanyoyi daban wanda ba yadda muka saba yi za mu samu ba Allah cikin hikimarsa ɗaya daga cikin abubuwan da shi mai girma shugaban kasa zai yi shine na nemo mutane kwararru wanda za su taimaka masa a gudanar da wannan al'amari yadda zai tabbatar duk abin da aka kafa za a yi shi a yi nasara a kansa saboda shi ɗaya shugaban kasa ba zai yi ba to alhamdulillahi an kafa kuma ɗaya daga cikin maganganun da ya lokacin da yake kafawa ya ja hankalin mutane a kan cewa dole sai an ɗan canza tsarin yadda ake tafiya tunda idan dama ba za ta bayar ba to dole a koma ɗaya daga cikin area da yake roƙan mutane kuma da kowa ya yi shine mu koma ɓangaren harkar noma harkar noma kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da tun daga lokacin da muka taso a Kuruciya har yanzu shine abin da ya tada Najeriya kafin ma a yi tunanin za a samu wai na biyu ya ce a hangi ɓangaren mineral resources na Allah ya wadata mu da shi idan ka ɗauko abin da ya kama daga Taraba zuwa ɓangaren Gombe Bauchi Yobe ma'adinai da suke kwanci a wannan gudun sun fi goma kala-kala wanda duk duniya ana amfani da shi idan ka koma ɓangaren Zamfara Kebbi nan ma abubuwan da suke nan ma'adinai sun Allah ya yawa da su idan ka dawo Niger Nasarawa Plateau abubuwan da su ma suke nan anan arewa ma kenan baka tafi kudu ba to saboda haka da Allah ya wadata mu da wannan ai kaga babu abin da za mu yi kuka da shi za mu ya tsallakawa mu koma kan wayennan mu zauna kuma Allah cikin hikimarsa za ka ga abin da ma muke samu dadin ah duk inda ka zauna ai babban matsalar ka abinci ne Allah ya wadata mu da abinci akwai dawar da tsakanin bama da goza duk da wahalar nan da ake ciki duk duniya babu inda zaka je ka shuka ta sai a gurin kuma ba ta yiwuwa sai lokacin da ruwa sama ya dauke akwai jami'ar Ahmad Bello University sun zo suna so su yi coming abus crops da za a rika yielding din sa a kowane shekara zai yi sau biyu sau uku in dawa ne kake magana zai yi sau uku in masaran ne kake magana zai yi sau uku in waken ne kake magana zai yi sau uku to me yafi mana wannan
shinkafa ba
shinkafa ma haka duk sun ce za su yi coming up da crops research wanda za a yi suna neman gwamnatin mu arewa su taimaka a coming up da kudin da za su duk suna yi suna bayarwa suna yi suna bayarwa ana kuma amfani da shi to in dai kana da abinci kowace kasa ce ta fi karfin abincin da za ta ci ne waye zai riya mata magana to saboda haka hanyoyin da za mu bunkasa harkokin economy din mu ya taso Allah ya yi yawa da su kai dai mu din ne ya kamata mu sa discipline akan mu mu taimaka wa gwamnatin mu mu taimaka wa shugabannin mu ya kasance abubuwan nan mun tsora shi kuma muna da niyan lalle mu tabbatar mun na da aqidar mu tabbatar mun zaunar da shi yadda za a ci moriyarsa kuma ana ci moriyarsa kuma kowa zai zo ya amfana a kansa
ai yan yara gobe na nake ci ai yan yara gobe na nake ci ka ji ka danguna san za faɗi yake ja ta gobe na yake ci ai yan yara gobe na nake ci
to Yusha'u bari in ji irin naka nazarin a yadda Najeriya za ta farfado da tattalin arzikinta
to mu umra kallon tattalin arzikin Najeriya ba mu kallon shi a yanzu-yanzun nan mukan juya baya mu kalli inda ya taso da inda masana suka ganshi da irin hasashen da suka yi akwai masanan tattalin arziki wanda duniya take alfahari da shi shine Jim O'Neill wannan Jim O'Neill shi yayi hasashen yadda kasashe za su habaka daga kanana su zama manya to ya sa Najeriya a cikin kasashen da za a samu su ido wajen ginuwan tattalin arziki kuma ya bada wato muhimmancin cewa idan shugaba Buhari ya ci zabe to Najeriya ta kama hanyar ci gaba in kuma Najeriya bata samu Buhari ba to akwai matsalan da ya hango wannan ya fade shi ya zo Abuja ya fada to yanzu ga janar Muhammadu Buhari ko president Muhammadu Buhari akan karagan mulki ya kuma ji hasashen masana akan tattalin arziki ba na son kuma baya muga abubuwan da suka gina tattalin arzikin kasan to amma idan muka kalli tattalin arzikin kasan da abun da ke gina tattalin arzikin kasa ba za ka yi tattalin arziki ba sai kana da tsarin kuɗi kuma kana da tsarin kasafin kuɗi a tsarin kasafin kuɗi wanda mu masu sharhi akan tattalin arziki muke yiwa magana shine wani irin kasafin kuɗi ne to sai kasance an dauko wani kasafin kuɗi da a turanci ake ce mishi zero based budget ko kuma a hausance in yi karambani sufulin kasafin kuɗi wanda kasafin kuɗi ne wanda wani masanin tattalin arziki a kasar Amurka Peter Pear ya samo ma kamfanin sa mafita a 1970 kuma wanda mataimakin shugaban kasar Najeriya ya faɗa ma 'yan Najeriya wannan tsarin kasafin kuɗi da shi za a yi amfani domin a irin wannan tsarin tattalin arzikin ƙasa yana rage banna yana kuma zaburar da duk aikin da aka sa gaba a yi a cikinsa to muna farin cikin zuwan wannan kasafin kuɗi a yanda aka zo da shi sannan kuma abin da ya daɗa burge ni a yau shine samar da wannan hukuma wato ministry na planning and budget wanda kyakkyawan tashi ne a kasafin kuɗi to abin da ya fi burge ni a ciki shine da aka samar da minista sabo aka samar da permanent secretary sabo wanda ya daidai da shi kasafin kuɗi na zero based budget ita ma ministry za ta fara daga zero based
to Alhaji Aliyu saboda karancin lokaci zaka dakata a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ka dora inda ka tsaya yau a madadin bakin namu Alhaji Yahaya Jalam da Alhaji Yusha Aliyu da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Shebahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
ka
tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya.